الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لديكم دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 14 ga watan Juma'a da Ula shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 4 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi insha Allah ta'ala idan da ƴan tambayoyi suna iya gabata na'am ha kamar ni da kuma wani wai tambaya ta dan uwa dangane da wasu kalimomi ne kalimomin na farko na cikin suratul a'raf tambaya ta biyu na cikin suratul waqi'a na farko shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala khruj minha mad'uman madhkura lokacin da Iblis ya saba ma umarnin Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shine dukawa domin yin sujada ga Adam da yake Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce masa ukhruj minha fita daga aljannata mabuuman kana abin zargi ko kuma abin aibantawa domin lafazin mabuum ma'khuzun ne min azra'am idan aka ce azra'am shine al'ayy mabuuman kana abin aibantawa madhura kuma kana abin nisantawa dangane da rahmata an gane ko lafazin madhur ma'khuzun ne min ad-dahr bilha idan aka ce ad-dahr shine bi ma'ana at-tard wal ibaad akuri abu an nisanta shi shine can Allah yace duhura walahum azabun wasif shine Allah yace mabuuman halin kana abin aibantawa domin ubangijinka ya maka umarni kuma kai taurin kai kaki biyayya madhkuran kuma kana abin nisantawa dangane da rahmasa waccan urban wato urban jam'i ne na aruba idan aka ce aruba ita ce mai matukar soyayya ga mijinta mace mai matukar so da kauna ga mijinta ita ce ake kiranta da al'aruba to dan haka wannan jam'i ne uruban ɗan matan aljanna ubangiji ta'ala ya ce masu matukar so da kauna ne ga mazansu atraban ubangiji ta'ala ya ce kuma sa'annin juna ne ma'ana dukkansu kansu daya ba wata cewa wani wance ta fi wance shekaru dukansu a tsari ɗaya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halice su na'am wai halacci dangane menene hukuncin da ya kamashi na mota ko ba na mota ba kamar me abinda dai ake nihi da kamashi direba ne zai zo ya yi parking din motar shi kai kama shukai ne zaka tattara kiliyan ka cika mota ka amshi kudi in ka amshi kudi ka lissafa masa mutum kaza aka samu in ya so kuma ya biya ka menene haƙƙin ka wannan matsayin shi halaka ne aiki ne ka masa kuma ya biya ka ka nemo masa wato abokan tafiya kuma sun biya kudi ka lissafa kudi ka bashi anan kuma sai ya fitar da menene iya haƙƙinka ya baka akan iya yarjejeniya to zan nemo fasinja in cika ma motarka amma kaza zaka ba in ka yarda ka amince za iya dandan cewa akan haka ko kuma abu wanda yake na al'ada an san da cewa duk kamashin da ya cika mota to ga iya abin da ake bashi kuma dole a bashi akan abin da ya dace na haƙƙinsa wanda al'ada ta tabbatar da cewa haka ake yi a wuri wannan matsayin shi halaka ne kamar a amshi biyu da rabi a wajen shi wannan kuma sannan shi mai mota a bashi ka biyu eh anan kasancewar bayyada cewa iya abinda aka sani na kudin mota yanda aka yanki shine inda a ce kasancewar kai kake da mutane to muka yi jinga da ku misali mara da kuke son za ku tafi kuna buƙatar mota sai in ce to kaza za ku bani ni zan samu muku mota kenan wannan mota ni zan je in yi suhurinta in yi hayyata iya abinda muka yi da mai mota abinda na bashi duk abinda ya rage wannan nawa ne saboda ni na ɗauko mota wanda zan sa ku tafi ni na je na yi hayyata ko iya kawai abinda muka yi da kushin ga amma wannan kudin mota dama an san ga ya ka'idarta kaza ne ake badawa kenan wannan duk abinda za a amsa wannan haƙƙi ne wanda yake na tireba amma bai halatta ba a matsayinka na kai dan kamasho ka ƙara musu sama da farashin da ake biya saboda ba haƙƙinka bane ba amma in misali yanzu shi direba ya amince maka cewa to mu dai a ka'ida jika biyu ke dauka na baka dai je kaka samu mai in biyu da 50-50 ka samu dauki 50-50 din ta sama na baka in ya yarda ya amince akan haka to ya halatta sai ka kiyasta shi daidai yake da kasuwa da za a baka kaya ka yi dillancin su a baka farashi kaza nake bukata ka kawo mu abin da ya hau sama wannan naka ne na'am wai maganar da ake cewa Iblis kasancewar ya shugabanci mala'iku shekara dubu kaza malami ne wanda yake ba su karatu yayi kaza wannan duka Isra'iliyat ne ba su da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kawai Allah ya ba mu labarin kissar cewa Iblis yana tare da jama'a ta mala'iku Allah ya daidaita halittar Adam ya umarci mala'ikunsa gaba daya cewa su duka su yi sujada Iblis ya ce shi ba zai yi ba to dan haka kasancewar shi Iblis ba mala'ika bane amma yana tare da jama'a ta mala'iku kamar yanda magana mafi inganci wanda dalilai daga cikin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar dalili na farko kamar yadda dai duk bayani ya gabata kasancewar madda wadda Allah ya halicci mala'iku da ita ta sha bamban da maddar da Allah ya halicci Iblis ma'ana sinadarin da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da aka halicci Iblis su mala'iku kamar yadda hadisi yake cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa mala'iku Allah ya halicci su daga haske kaga shi ko Iblis Allah sai ya ba mu labarin da ni aka halice shi shine tsantsarunta wa khalaqal janna min marjin min nar sannan kuma kasancewar shi Iblis yana aihuwa amma mala'ikun Allah ba sa aihuwa an gane Iblis yana ci yana sha mala'ikun Allah ba sa ci ba sa sha domin Ubangiji ta'ala ya ce mana afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu su kuma mala'iku ba sa aihuwa ba sa ci ba sa sha shi kuma Iblis yana ci yana sha an gane ko da zuri'arsa sannan bambanci wanda yake na uku kasancewar su mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa saba umarnin Ubangiji amma sabani ga shi Iblis Ubangiji ta'ala ya ce la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru don haka dai yana cikin mala'iku amma shi ba mala'ika bane ba Allah ya umarci mala'ikunsa gaba ɗaya cewa su duka su yi sujada shi Iblis ya ce shi ba zai yi ba ya yi mummunan kiyasi kuma ya kuskure a kiyasin sai ya ce ni na fi Adam domin Ubangiji na ka halicci Adam ne da laka ne kuma da wuta ka halicce ni amma wannan maganar cewa yayi shekara dubu kaza yana ba mala'iku karatu shine shugaban su yayi kaza yayi kaza wannan duk Isra'iliya ce ne ba su da kai balantana kafa ba fadar Allah bace ba ta manzon shi bace ba na'am sundu wai hukuncin wata taba wanda ake shakawa wanda suke ce mata sundu wanda galibi ana kawo ta ne daga kasashen waje wannan da ita da taba ta sha dudde ne kasancewar taba ce an gane ko irin cutar da taba take haifarwa ita ma tana haifarwa duka bai da cewa taba ce bannar dukiya ce ba abinda take karawa a gangan jiki illa kasancewar kuma gaya da saba lafiya na kasancewar tsakanin ma'aurata duk wani abu wanda yake na jin dadi ya halatta illa abin da ya haramta kawai mutum ya je ma mace ta mahallin da Allah ya haramta amma duk wani abu wanda yake na jin dadi tsakanin ma'aurata wannan halaka ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum anna shi'tum da fadar sahunna libasun lakum wa antum libasun lahun to wannan tambaya da mun ta gabata gida dai ni imani Allah ya jaddada maka iya abinda zaka gabaci Ubangiji nau'in wata ibada domin godiya akan wannan ni'ima da ya maka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabun zaka mun tsaya karshen wato babi na 30 daidai kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 31 qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babun qadaru kam yu'ta min az-zakati was-sadaqa wa man a'ta shatan sha wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa gwalgwadon nawa ne ake akan iya ba mabukaci wato daga cikin zakka ko sadaka ma'ana wai iya gwalgwadon menene ya dace mutumin da ya cancanci a bashi zakka wato za a iya dauka a bashi gwalgwadon yaya ya kamata ko kuma kasancewar sadaka ce zaka yi gwalgwadon nawa ya kamata a dauka a ba mutum shine ma ne yake so ya mana bayani a nan kuma sai ya yi adadin sadaka akan azzaka wanda irin wannan adafi malamai suna kiran shi min babil aqfil am alal khas domin lafazin as-sadaqa ya fi fadi akan lafazin azzaka domin shi lafazin azzaka yake banta da galibi ana idlakin shi ne akan zakka wanda take ta wajibi amma idan aka ce as-sadaqa ta hada zakka kuma ta hada sadaka wanda take ta neman lada dan idan yace babu idan yace qadaru kam yu'ta min az-zakka zaka iya fahimtar cewa kenan az-zakka ta wajibi banda sadaka ta tadawi to amma da ya hada tsakanin su kenan sadaka ta tadawi da sadaka ta wajibi gwalgwadon yaya ya dace a dauka a ba mutum idan ya cancanci a bashi sai ce wa man a'ta sha da wanda ya dauki garke na awaki ya ba mutum wannan kamar malam yana son ya mai da martani ne ga wasu daga cikin malamai waɗanda suke ganin duk wanda ya cancanci a bashi zakka to bayyada cewa a bashi gwargwadon abin da ya wuce abin da ya kai nisabi ko sama da nisabi ma'ana misali ba za a dauki ba kamar miliyan 1.5 yau a ba mutum a matsayin zakka ko abin da ya haura akan haka suna ganin sai dai a baka kasa da haka kamar miliyan 1 ko 500 ko kuma abin da yake kusa da haka قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحباء عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت bu'itha ila nusaybah al-ansariyah bishah fa arsalat ila aisha radiyallahu anha minha fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam indakum shay fa qultu la illa ma arsalat bihi nusaybah min tilka ash-shah fa qala hat qad balagat mahillaha wato ummu adiya Allah ya kara mata yadda ke cewa an aika ma Nusayba bintu Ka'ab al-Ansariya wato wasu dabobi waɗanda suke na sadaka ma'ana na zakka aka aika mata lafazin sha wato ismul jins ne ya hada tumaki da awaki ma'ana aka tattara aka kai mata dan garke dan kar kai tsammanin cewa tinki ya dace aka dauka aka bata ita ummu adiya ita ce Nusayba kasancewar anan ta dan yi kinaya ne ta boye kanta saboda ta fi shahara da wannan alkunya ummu adiya amma sunanta wanda yake na hakika ita ce Nusayba bintu Ka'ab al-Ansariya to ita ce aka aika mata wani garke na tumaki da awaki na zakka fa arsalat ila Aisha radiyallahu anha minha sai ta dau daga cikin abinda aka aika mata sai ta tura ma Aisha Allah ya kara mata yadda ta aika mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke tambayar Aisha indakum shay shin ko akwai wani abu wanda za a dan sarrafa a yau Aisha tace masa la babu komai a gida illa ma arsalat bihi Nusayba min tilka sha tace sai dai abinda Nusayba ta aika mana daga cikin wannan tumaki da aka bata faqala hati la'alla sai ya ce mata kawo tunkiyar da ta aika miki kad balagat mahillaha manzo Allah ya ce hakika ta zo wurin yankanta ma'ana ta iso wurin yankanta al-mahil wato shine wurin da ake yanka dabba wanda aka kebance shi na musamman kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa dangane da hadaya kuma mahilluha ila al-baitil atiq to kasancewar anan wani yakan iya cewa to ai ga ta zakka ce kuma me ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin abin da yake na sadaka na zakka tare da cewa Allah ya haramta masa wanda a nassi sahihi manzon Allah yake cewa inna alu muhammadin la tahillu lana sadaka anan kasancewar ai ba shi ba aka dauka aka ba wanda aka ba asali ita wannan zakka ummu adiya aka ba kenan tunda an bata wannan ya riga ya zama mallakarta wanda ta ga dama ta dauka ta bashi kyauta ko ta yi masa sadaka ko kuma ta kai kasuwa ta saida ita ta san yanda za ta yi ta to a cikin abin da aka dauka aka bata sai ta wari dai sai ta ba kawarta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin kyauta to anan ka gani ko da sadaka ce Aisha ita aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da halaccin da zai ci amma takannas shi ya dau wani abu daga cikin zakka ko a dauki zakka a bashi shi ya ci wannan haramun ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haramta masa amma ya mai masa gurbin da abu wanda yake fiyayye ita ce ganima ta yaki kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير تشيني علوكة شنما زع الله يتشي دعا إشاء كاوو وننتمكيا دعا كباك حقيقة تائسو ورين كانتا أتقيتي أبن دمكسو مغاني نندي زكاتي أكدوك أكبا أمو عدية dabbar kuma ta wuce a lissafa ba dai ba biyu bace ba ta waru wasu daga ciki anan kyauta ce ta turo ma Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda daga ciki kenan anan abinda muke so mu gane babu wani gwalgwado da za a ce ga iya abinda za a ba mutum daga cikin zakka za a iya daukan miliyan 100 a ba mutum a matsayin zakka wannan ya halatta in ya cancanta a bashi an gane ko don haka maganar su malaman da suka ce duk abin da ya kai nisabi gwalgwadon nisabi ko sama da nisabi bai cancanta ba a dauka a ba wanda yake ya cancanci zakka nan abin da yasa malam ya shahi maf'ulun bihi saboda kasancewar ita zakka ana sarrafa ta ne zuwa fuska takwas kaga anan kenan akwai talaka akwai wanda yake miskini akwai wanda yake matafi akwai wanda ake bin shi bashi akwai wanda yake mai aiki akan dukiyar zakka kamar yadda Allah ya zano su innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bil sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim to duk wanda ya cancanci a bashi zakka babu wani gwalgwado wanda shari'a ta yanke cewa iyaka za a bashi za a iya daukan abin da ya kai nisabi kamar a wannan zamani miliyan 1 da rabi za a iya dauka a ba mutum daya a matsayin cewa zakka ce aka bashi ko abin da ya wuce haka hatta da miliyan 20 ko 30 ana iya dauka a ba mutum daya duka ya halatta kamar yanda ita wannan garki ne aka aika mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta dauka take raba ma waɗanda suke kawayenta to shine yace wa man a abashatan ta wanda ya dauki ma'ana dabubi ya ba mutum daya duka wannan yayi daidai domin babu wani gulgulu wanda shari'a ta yanke mun gane alakar hadisin da baban ku babu zakatil warik wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da zakar wato azurfa lafazin alwarik wato asalin sa dai minar riqa ne idan aka ce arriqa wato ita ce azurfa kenan an gane ko wancan ta marbut sai aka shahi ta sai aka canza ta sai aka maida ta wawu sai ake cewa alwarik saboda yafi dadin fada akan halshi maimakon a ce riqa qala haddathana abdullahi ibn yusuf huwa tunisi قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني إمام دار الهجرة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه رضي الله عنه أنه عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا wato Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa fima duna khamsi zawjin sadaqatu min al-ibil manzon Allah yace duk abin da bai kai raƙumi biyar to babu zakka a cikin sa an gane ko lafazin zawj wato daga uku zuwa tara shine ake cewa az-zawj daga cikin raƙuma to duk lokacin da raƙumi yayi ƙasa da biyar to wannan ba maganar zakka misali idan mutum yana da raƙumi ɗaya ko raƙumi biyu ko uku ko hudu ko da sun shekara wannan babu maganar zakka akan shi sai lokacin da raƙumi ya kai biyar to shine a duk shekara zaka bada tinkiya haka nan idan ya kai bakwai tinkiya ya kai shida tinkiya daidai zaka bada ko akuya haka idan ya kai bakwai haka idan ya kai takwas ya kai tara ran da ya cika goma to a duk shekara zaka bada tinkiya biyu ko akuya biyu kana bada tinkiya biyu ko akuya biyu ya kai 11 12 13 14 ran da ya kai 15 sai ka fara bada timaki uku 16 17 18 19 duk dai timaki uku za a bada ran da ya kai 20 to a ran nan abinda za a bada sune timaki hudu 21 da 2 da 3 da 4 timaki 4 za a bada ko akuya 4 ran da ya kai 25 daga ran nan ne za a bada bintu makhab wato za a fara fitarwa kenan daga cikin raƙumi shine taguwa wadda ta cika shekara ita ce bintu makhab to shine anan yace laysa fima duna khamsi zawdin sadaqatu min al-ibil wato duk babu zakka wato a cikin abin da yake kasa da rakumi biyar walaysa fi ma duna khamsi awaqin sadaqa manzo Allah yace babu zakka a cikin abin da ke koma bayan ukiya biyar daga cikin azurfa lafazin awaq jam'i ne na ukiya idan aka ce ukiya wani ma'auni ne wanda yake na azurfa wanda kowace ukiya daya abinda take badawa nauyin dirhami 40 wanda in zaka hada 40 40 su biyar wato shine kenan dirhami mai tan kenan duk abin da yake kasa da ukiya biyar to wannan babu zakka sawa'an azurfar akira take ko kuma ba akira ba take koda amulmula take idan aka dora ta za ta yi nauyin ukiya biyar shine dirhami mai tan to wannan akwai wajibcin zakka akan ka haka nan in akira yake akwai wajibcin zakka in dai ka mallaki dirhami 200 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da azurfa saboda kasancewar ita ce galibin kudaden da ake amfani da su a wannan lokaci an gane ko tare da cewa kuma ita kanta dinare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana gwalgwadan abin da ake bada zakka shine wato dinare 20 domin shi lafazin dinar kudin da ake kerawa da dinare shine ake kira da dinar idan aka ce dirham kudin da ake kerawa na azurfa to shi dinar sai idan ya kai dinare 20 dinare 20 ko shine yake bada nauyin gram 85 kenan sawa'an dinaran akira yake ko kuma amulmula yake in dai bayan an tace an fitar da dukkan wani datti da aka dora shi a skeli na makera sai aka samu cewa yayi nauyin gram 85 ko kuma akira yake an kera kudade da shi to wannan dole za a fitar masa da zakka to dan haka kuma a karkashin haka ne wato irin kudade na takaddu wanda ake amfani da su a yau maimakon zinare ne da azurfa dan haka sai a kiyasta in sun kai wannan gulgudu dole za a fitar da zakka sawa'an koma wani nau'in kudi ne kuke amfani da su sefa ne ko dola ne ko euro ne ko naira ce koma wani kudi ne in dai ya kai kudin ya kai gulgudan gram 85 na azurfa suka shekara kuma babu wani abu wanda yake na bashi akan ka wanda zai tauye maka nisabi to wannan zakka ta zama wajibi saboda waɗannan kudade na takaddu wanda ake amfani da su sune maimakon zinare da azurfa wanda ake amfani da su a wancan lokaci hatta da su turawa ka'idar da suka dora kasa ana kera mata kudi iya gulgulan tattalin arzikinta da iya abinda ta ajiye na zinare a banki ta duniya wanda ka'ida ce duk da cewa sun karya ka'idar mafi yawa amma asali dai abinda suka shimfuda iya gulgudan abinda kuka ajiye na zinare shine gulgudan iya takardun kudade da ake kerawa a wannan ake zubo muku kudade shine sai yace walaysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa manzo Allah yace babu zakka a cikin duk abinda ke koma bayan wusuki biyar wato na kayan gona lafazin ausuk wato jam'i ne na wasq imma kama wawun kin wasali sama kace wasqun ko kuma kace wisqun shine mufrad din sa kenan jam'i sai kace ausuk ko kuma kace ausak shi duk wasqi daya iya abin wisqi daya iya abin da yake badawa shine tiya 60 sa'i 60 kenan wanda sa'i shi mudu hudu ne in aka ce sa'i daidai yake da tiyar mu wanda ake awo da ita kenan duk wusuki daya iya abin da yake badawa tiya 60 kenan 60 so biyar shine tiya 300 duk abin da manomi ya noma na kayan gona wanda sama ta shayar da shi an gane ko kuma da karfin sa ya shayar da wannan gonar ya janyo a rijiya ko ya dauko ruwa daga tauki ko ya sanya wani injin na janyo ruwa daga cikin tauki ko daga rijiya ya shayar da wannan gona to wannan gona duk abin da ya girba na amfani zakka ba ta zama wajibi sai idan abin da ya yanka ya kai wusuki biyar ya kai tiya 300 idan ya kai tiya 300 idan amfanin da sama ta shayar ne to anan a duk goma zai fitar da kashi ɗaya shine haƙƙin Allah subhanahu wataala ma'ana idan ya ware tiya tara wannan nashi ne ta goma wannan ita ce haƙƙin Allah subhanahu wataala kenan a cikin tiya 300 menene zai fitar da shi shine tiya 30 zakkar tiya 300 shine tiya 30 abin da ya karo akan tiya 300 wannan shi ma sai ya fidda zakka gulgudan shi yanzu misali yayi tiya 320 iya abin da zai bada na zakka shine wato tiya 32 an gane ko dan kasancewar abin da ya shafi kayan gona da abin da ya shafi kuɗi wato babu waqas me yake cewa alwaqas shine abin da ya karu wanda bai kai ba tsakankanin wato shine nisabi bayan nisabi abin da ya karu shi wannan alwaqas yana kasancewa a cikin zakata dabobi a cikin zakata dabobi ne yake kasancewa yanzu kamar bayanin da muka yi mutum wanda yake bada do a shekara yake bada a cikin rakumi biyar yake bada tunkiya daya kaga a rakumi bakwai ko takwas ko tara dayan nan dai ita ce zai bada waɗannan hudu da suka karo duka wannan ana kiran su waqas ne ba maganar zakka amma yanzu misali mutumin da ya mallaki miliyan 1 da jikka 500 da 30 ne muka yi lissafi ko to kasancewar zakka ta zama wajibi akan shi menene zai fudda kenan a duk jikka guda zai fudda dala 5 to sai aka samu jikka guda ta karu wannan jikka da ta karu ita ma sai ya fudda dala 5 daga cikin ta haka kayan gona lokacin da ka samu tiya 300 zakka ta zama wajibi a kanka idan tiya 10 ta karu wannan tiya 10 sai ka fitar da tiya 1 a cikin ta ba maganar cewa sai an sake samun wata 300 ta karu kenan don haka anan abinda muke so mu gane in abinda sama ta shayar ne to wannan a tiya 300 kenan mi mutum zai bada shine zai bada tiya 30 ita ce zakkar tiya 300 dangane da duk abinda ya noma shinkafa ce alkama ne hatsi ne ko dawa ko wake ko gushiya ko ma menene dai abin da yake abinci dole iya abin da zai bada duk a 10 zai bada kashi daya idan ku abin da ya shayar da shi ne in ma da rijiya ko kurama to wannan iya abin da zai bada nisful ushr ma'ana a 10 sai ya dau daya dayan wannan sai ya raba tsakiya tare da rabi wannan nashi ne wannan rabin shine haƙƙin Allah subhanahu wataala kenan a tiya 300 nawa zai bada tiya 15 shine anan yace walaysa fi ma duna khamsati aw sukin sadaqa manzo Allah yace a cikin abin da bai kai wusuki biyar ba manzo Allah yace ba zakka misali anan inda zaka yi hatsi tiya 300 ba daya to ba maganar zakka akan ka dole sai ya cike tiya 300 nan daidai misali yanzu kaddara cewa gona ce ka zo ka shuka hatsi ka shuka dawa ka shuka wake karama ka zo ka shuka gujiya nan hatsi da kai girba sai ka samu tiya 250 dawa ka samu tiya 280 wake ka samu tiya 290 gujiya ka samu tiya 240 gaba ɗaya wannan abin da ka samu babu zakka a kanka kowane ɗaya daga cikin su sai ya kai tiya 300 sannan zakka ta zama wajibi a kanka duk iya abinda zaka bada kawai sadaka ce ba zakka bace to wani yakan iya cewa to sai an sussuke mu kuma ba sussuka ba muke iya abinda ake sai a bige hatsi sai a sanya cikin rumbu wasu kuma kasancewa daurewa ake ai dame dame to duk mutanen da suke daurewa su yi dame ko kuma wanda suke bigewa su kimshe su sanya a cikin rumbu iya abinda kai na baga sai a samu waɗanda suke kwararru waɗanda sun wato sun kware akan wannan al'amari sai su zo su yi hashashe wannan baga dai inda za a bige ta a sussuke sai su ce wannan ta yi tiya kaza to iya abinda suka faɗa na hashashe akan shi za a yi amfani idan suka yi hashashen cewa wannan baga ta kai tiya 300 ko tiya 400 ko tiya 500 to wannan dole akwai zakka an gane ko amma idan suka yi hashashen bagar wannan har dukan ta bata wuce tiya 200 to kawai sai dai ka bige hatsinka ka sanya rumbu iya abinda ka bada wannan sadaka ce ba maganar zakka akan ka kenan a samu mutanen da suka kware yau da gobe su ma baga hashashe cewa ta kai kaza dan ba dole bane sai ka sussuke abinda suka faɗa tsakanin su da Allah na hashashe da suka yi to da shi za a yi aiki a takaice baban da malam yayin shi yana nuna mana gwalgwadan abin da yake zakka daga cikin azurfa kenan azurfa babu zakka a cikin ta sai idan ta kai ukiya biyar ku shine dirhami mai tan ko kuma abin da yake nauyin sa kenan bayan an tace azurfar an fitar da dukkan wani datti sawa'an an kera ta ko ba a kera ba in dai ta kai nauyin ukiya biyar to zakka ta zama wajibi babu la'ardi fi zakka, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato shine kadara a wajen zakka, ma'ana kai ne kake da dabobi, idan ka lissafa dabobi sun kai zakka, dole dabobin za a dauka a bada, ko kuma shi malamin zakka yana iya amsa wata kadara daga wajenka in ya ga cewa waɗanda za a kai ma zakkar wannan kadara za su yi amfana da ita sama da akai musu dabobi. Kamar misali, ko kasancewar kai ne ka lissafa kayan gona, za ka ba da zakka, shin ya halatta amshi wata kadara maimakon abinda za ka ba da na abinci? Wa qala qawus qala mu'az radiyallahu an qala mu'az radiyallahu anhu li ahli al-yaman ituni bi ardin thiyabin khamisin aw labithin fi sadaqa makan ash-shahir wa dhurra ahwanu alaykum wa khairun li ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil madina. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tudahu fi sabilillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tasaddaqna walau min huliyikun fa lam yastathni sadaqata al-fardi min ghayriha فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من الأرود. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه أنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويؤديه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا مؤمل وابن رجاء قال حدثنا إسماعيل أنا أيوب أنا أطاء ابن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. وتداوس اليماني كيسان اليماني كيشوا معاذ الله إكرم سيدا يفدا غمتان يمن domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi a matsayin cewa shine malamin su wanda zai karantar da su, kuma shine alƙalin su, kuma shine wanda zai tattara dukiya ta zakka. An gane ku? Wato Mu'az yace da su ituni bi ardin siyabin khamisin, yake cewa ku zo mun wato da kadara, shine maimakon kadara sai yace siyabin wato tufafi, khamisin wani nau'i ne na tufafi wanda ba shi da giza, an saki ne amma ba shi da giza, shi ne ake kira da khamisa. An gane ku? In kuma yana da giza shi ne suke ce masa khamida. To shi ne yace ku zo mun da irin wannan tufafin, aw labisin yace ko kuma duk wani tufafi wanda ake sawa, domin lafazin labis bi ma'ana malbus kenan, fa'il ne bi ma'ana maf'ul, sadaqa ya ce a wajen zakka, ma'ana maimakon ga shi ne sai ya ce makana sha'ir wa zurra, maimakon sha'ir wato da dawa da kuka noma kenan, maimakon ku kawo irin wannan abinci ce ku kawo mun kayan da kuka saka a maimakon zakka. Sai ya ce ahwanu alaikum, domin wannan ya fi sauki gare ku, saboda me yasa wannan kaya kuna saka su yau da gobe ana kaya ne wanda daman in kun saka ma sai kun kai su wata kasuwa ku je ku sayar da su, wanda ita daman Yaman a wancan lokaci ta shahara dan gane da wato saka tufafi kala kala, galibi sakar Yaman ita ce saka wadda take mai tsada. to shine nan Mu'adh ya ce musu wato ku zo mun da dukkan wani tufafi wanda kuke sakawa maimakon abin da za ku bada na zakka shine sha'ir ko kuma azzurra ita ce dawa wanda shi a sha'ir wata kwaya ce wanda ake abinci da ita wanda halittar sa na kusa da halittar alkama sai ya ce ahawanu alaikum wannan yafi sauki a wajen ku sai ya ce wa khairul li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bil madina wannan kuma shine yafi dacewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda suke madina ma'ana akai musu wannan kaya domin kaya ne wanda babu su wanda daman sai sun yi tafiya su zo su sari irin wannan kaya su kai to amma ga yanzu an kawo irin wadannan kayayyaki duk da cewa anan wasu malamai suna ganin cewa wanda basu tafi wanda suka tafi akan cewa bayya halatta ko kayan gona ne ka dauki wata kadara ka bada saboda kasancewar anan sun wajaha cewa ai kasancewar abinda Mu'adh ya amsa jizya ne ko kuma kudin haraji ne wanda ake amsa daga wajen arna da sauransu to illa kasancewar wannan lafazi na sadaka shine ke mai da martani akan haka cewa zakka ne suka ce to ayin zakka ce bata ke banta ba da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga iya abinda Mu'adh manzon Allah ya ce masa cewa in ka karbi zakka ka maida ta ga talakawansu ka gaya musu cewa Allah ya farlanta musu zakka wato akan mawadatansu wanda za a karba daga wajen mawadata a maida ta ga talakawa to duk da cewa akwai dalilan da suke nuna halaccin za a iya daukan dukiyar zakka daga wani gari a kai ta wani gari wanda daman mas'ala ce wadda take khilafiya illa kasancewar anan abin da muke so mu gane shi malamin da shugaba ya wakilta shi domin tattaro zakka in ya ga akwai maslaha ta jama'a maimakon ya karbi wannan abinci da kuka noma ko dabobi zai iya cewa ni kudi nake bukata ku bani ko kuma wata kadara za ku bani in yana ganin cewa ku ya fi sauki a wajen ku in aka muku haka ba a tsananta muku ba kuma su wanda za a kai musu waɗannan abubuwa za su yi amfana da shi kamar yadda shi anan Mu'adh ya amshi tufafin da su mutanen Yaman suke sakawa maimakon abin da suka noma na sha'ir da dawa cewa wannan shi yafi sauki a wajen ku kuma wannan shine yafi dacewa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin akwai kasancewar sahabbai wa ake nihi talakawa waɗanda suka cancanci cin zakka ba waɗanda suke mawadata ba kenan wannan dalili ne da malam ya shigo da shi akan cewa ya halatta mutum ya bada kadara a matsayin zakka amma wata kudi malamai sun tafi ba maganar ka dauki kadara ka bada dan kar mai kudi a yau ka lissafa zakka ka ce a bar ka maida su cikin kwantikin ka kana da wata tsohuwar shinkawar ka wadda ta jima a cikin mangaza ko wani hatsi da ka saya ya ki sayuwa da sauransu ka ce shi za ka bada a matsayin zakka in ka bada wannan zakka ba ta yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi wannan na biyu wanda malam ya ta'alikin sa sai ce wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah manzo Allah yace ku san da cewa shi Khalid ibn al-Walid wato kasancewar silkensa na yaki wato yayi wakafin sa ma'ana ya dakatar da su ya tanade su kawai dan yaki na daukaka addinin Allah wannan kasancewar malam ya ciro shi ne daga hadisin da lokacin da ya tura a karbi zakka akwai wani ana ce masa Ibn Jamil shi sai ya hana zakka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kasancewar shi dai Khalid gaya sunkensa na yaki ma'ana ya kilga shi ya tanade shi ya tsida shi a matsayin cewa wato tanadi ne wanda yake domin a fita yaki na daukaka addinin Allah da shi ma'ana malam ya dan shigo da hadisin ne dan ya nuna mana ashe shi shugaba shike tura wakilai waɗanda za su hado zakka kenan waɗanda za su hado zakka kuma su za su kalli menene maslaha ta jama'a ba bangare ɗaya ba za su kalla sai su kalli waɗanda za a karbi zakkar daga wajen su kar ayi abinda za a kuntata musu a zalunce su kuma su waɗanda za su ci zakkar su ma kar ayi abinda za a zalunce su a tauye musu haƙƙinsu kamar yadda shi Mu'adh ya kalli maslaha biyu su mutanen Yaman su ba da wannan kaya saka ya fi sauki a wajensu su kuma waɗancan waɗanda suka cancanci zakka a kai musu wannan kaya ya fi amfani a wajensu sama da a kai musu wannan alkama da sauran abubuwan da ake nomawa sai ya shigo da hadisi na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada ga matan mu'minai a ranar Idi manzo Allah yace tasaddaqna yace da mata yace ku yi sadaka walau min huliyikunna manzo Allah yace ko da kayan adan ku ne yace ku dauka ku bada wannan ku kasancewar huduba ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a ranar Idi wanda kasancewar sai ya zo cikin taron mata bayan ya gama khutba manzo Allah ya zo ya dan musu wa'azi daga cikin wa'azin da manzo Allah ya musu yace na leka wuta na ga ku jama'a ta mata kun fi kowa yawa manzo Allah yace dan haka ku yi sadaka domin sadaka za ta zame muku garkuwa tsakanin ku da wuta manzo Allah yace walau min huliyikunna koda a ce kayan adan ku ne za ku dauka ku bada a matsayin sadaka manzo Allah yace ku bada kasancewar anan kenan shine sai yace falam yastafni sadaqatul fardi min ghairiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi toge ba akan sadaka ta farilla game da wutarta ma'ana ba bambanci tsakanin sadaka ta farilla ko sadaka wanda take ta nafila kenan anan kasancewar da yace walau min huliyikunna koda daga cikin kayan adan ku ne kenan anan dalili ne kasancewar za a iya amsar wato kadara a matsayin cewa ita ce wannan zakka an gane ko idan an ga cewa shine yafi dacewa ko kuma ya kasance mutum ba shi da abin da zai iya badawa daga cikin wannan abin da zakka ta riga ta zama wajibi a kan shi yanzu misali kai ne kake da karuka kana saye da sayarwar su wannan karuka sai kai kima kuma babu abin da zaka iya huddawa ka bada na kudi a matsayin sadaka babu kudi a hannunka sai dai ga su filaye ne wanda lokacin zakka yayi ka lissafa duka kudin da aka musu ya kai a fidda zakka amma kana da wasu kadara a gefe guda wanda za a iya badawa ma'ana a matsayin zakka kana da wani abinci a tare da sauransu to sai kai kiyasin iya gurgudan abin da ya kama na zakka tunda babu kudi tsaba a hannunka wanda zaka bada sai ka dauko wannan ka bada shine a matsayin zakkar to shine anan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi toge ba tsakanin zakka ta farilla ko ta nafila ma'ana yace musu ku yi sadaka koda kayan adan ku ne ku dauka ku bada kenan anan kasancewar in mutum yana da abin da zai bada wanda zakka ta zama wajibi kuma babu abin da za a fidda daga ciki in yana da wani abu wanda yake na kadara zai iya dauka ya bada malamai suka ce to wannan ai sadaka ce wanda take ta tadawuyi kasancewar anan malamai suka ce umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu a wannan lokaci wajibi ne su yi sadaka saboda me yace tasaddaqna cha ya ku jama'ar mata ku yi sadaka walau min huliyikunna manzon Allah yace koda kayan adan ku ne ku dauka ku bada shine yace faja'alatil mar'atu tuliki khursaha wa sikhabaha matan mu'minai sai suka hadu wannan mace ta cire dan kunnanta ta saka a jikin mayafi wanda Bilal ya tara wata ta cire sarka ta asikhab shine wato kwadan sarka an gane ku sarka suke cirewa ne su nasa wasu su hudda kwandiga da wurewuri su zuba wasu su hudda dan kunnansu su zuba shine yace walam yakussa dhahaba wal fiddata min al urud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi kebance ba zinare da azurfa daga cikin wato kadara ma'ana kenan ko mai ne kadara mutum yakan iya dauka ya bada a matsayin sakka an gane ko kenan anan sai a kalli menene iya bukatar jama'a sannan hadisi na uku shine hadisin wato Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa Abu Bakar Allah ya kara masa yadda ya rubuta masa takaddada Allah ya umarci manzansa cewa ga yanda za a yi wanda wasiya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka rubuta dukkan wasu gwalgwado wanda yake na zakka da jiya a cikin su shine sai ya ce wa man balagat sadaqatuhu binta makhadi manzo Allah ya ce duk wanda zakkar shi wato ta kai cewa za a bada diyar mai naƙuda an gane ko ita ce taguwa raƙumi wanda ya cika taguwa wadda ta cika shekara ɗaya walaysat inda hukuma a wajen shi babu ma'ana raƙumin ka sun kai 25 a 25 abinda za ka bada shine bintu makhab taguwar da kenan ta cika shekara kuma ana naƙudar kenan ƙanwarta domin shi raƙumi duk galibi a shekara yana aihuwa to shine yace walaysat inda hukuma babu ita wadda ta cancanta a bada a wajen shi sai yace wa inda hu bintu labun amma a wajen shi akwai bintu labun bintu labun ita ce taguwar da ta cika shekara biyu sai yace fa inna ha tuqbalu minhu sai a karbu wannan taguwa ish shekara biyu idan aka amsa wa yu'tihi al-musaddiq shi malamin da ke karbar zakka sai ya ba mai dukiyar 20 dirhaman aw shatayn sai ya mai cikon wato dirhami 20 ko kuma ya bashi dukiya biyu ma'ana shi mutumin nan da yake da raƙumi 25 lokacin zakka yayi iya abin da ya zama wajibi akan shi zai ba da taguwa ish shekara daya to a garken shi babu taguwa ish shekara daya amma sai aka samu taguwa ish shekara biyu to wannan malamin zakka sai ya amshi wannan taguwa ish shekara biyu sai ya ma mai dukiyar cikon dirhami 20 ko kuma ya bashi dukiya biyu an gane ku sai ce fa illam yakun indahu bintu makadin ala wajhiha sai ce idan mutum ba shi da diyar mai naƙuda wanda zai bada akan fuskar ta cewa ita ta cancanta a garken naka daman zaka bada taguwa ish shekara to babu wa indahu ibnu labun amma kana da wato shine dan maraki wanda yake dan shekara biyu fa innahu yuqbalu minhu sai a karbu wannan dan maraki walaysa ma'ahu shay'un amma babu wani ciko da za a ma mai dukiya an gane ku saboda akwai bambanci tsakanin tamata da namiji a wajen zakka dan kasancewar ita bintu labun wadda take mace tafi namiji anan saboda ita kasancewar akwai karuwa da daduwa akan wannan ginta maimakon cewa in namiji ne aka bada kenan dan haka anan kasancewar malam ya shigo da wannan kenan in har ya kai babu ita wannan kin me za a iya amsa za a iya amsa kadara za a iya amsa kadara tunda anan da babu wanda ya cancanta a bada sai aka amshi wanda yake ya riga ya wuce sannan shi kuma mai dukiyar aka masa ciko kenan dai anan me za a kalla shine maslaha ta jama'a sannan hadisi na hudu shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yake cewa ashhadu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la salla qabla al-khutba yace ina shaidawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lalle an fita idi da ni amma iya abinda aka yi a gabana manzon Allah sai da ya gama sallah sannan wato ya khutba sallah ita ya fara gabatarwa bayan an gama sallar idi sannan ya tashi ya khutba fara'a annahu lam yusmi an-nisaa manzon Allah sai ya ga cewa ai bai ziyarar mata ba ma'ana domin suna nesa suna gefe an gane ku domin ha ka'ida ce ta musulunci maza da mata ba sa kutsuwa abu daya to manzon Allah sai yake ganin cewa mata suna dan nesa wato basu ji ba khutbar ne manzon Allah sai ya tarar da su shine ya ce fa atabunna manzon Allah sai ya ce musu domin ya gargade su wa ma'ahu bilalun nashira thawbi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai bilal yana mai shimfida mayafinsa ya shimfida haka ya tara fa wa abahunna manzon Allah ya gargade su wa amarahunna an yatasaddaqna manzon Allah ya umarce su cewa su yi sadaka lokacin da yace ya tsinka ya wuta ya ga cewa sun fi kowa yawa manzon Allah yace su yi kokari su yi sadaka fa ja'alatil mar'atu tilki mace sai ta hadu tana jefa abin da yake tare da ita namin shine na kayan ado wa ashara ayyubu ila udhunihi wa ila halki ayyubu sai ya ringa nuni zuwa kunnen sa ma'ana dan kunne kenan wa ila halkihi ya ringa nuni zuwa makogoran sa nan ma'ana abin da suke sanyawa na sarka mata suka ringa cirewa suna sakawa a cikin mayafin bilal da kwandiga da sauransu wanda ya gabata tun a baya kenan wannan kasancewar sun cire irin waɗannan abubuwa sun bada kenan an ya halatta amshi kadara a wajen zakka idan an ga cewa ba wata dabara bace ba wata hila bace ba domin duk abin da ya kasance akwai wayo a cikin shi to wannan bai ya halatta kamar misali yanda shi mai kudi zai yi wayo yanda zai dauki wasu abubuwa kayan shi waɗanda sun yi tsawa sun ki sayuwa sai ya ba talakawa a matsayin cewa shine zakkar shi wannan bai ya dacewa a shari'a dan haka in zaka bada ka bada fiyayyen abin da kake so duk abin da mace ta dauka ta sa a kunnanta ko a wuyanta wannan yana daga cikin tsadaddin abin da suke so amma gaya suka cire suka bada a matsayin cewa sadaka ce an gane ku kenan wannan sabani ga wasu malamai da ba sa ganin halaccin mutum ya dauki kadara ya bada to anan dai yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya dauka ya bada, wanda musamman anan gaya kayan gona ne aka dauka aka bada a maimakon haka. Gaya kuma a zakka wanda take ta dabobi, gaya yanda ga abin da ya cancanta amma da babu shi aka karbi maimakon sa aka ma mai dukiyar ciko. Zakka ta kudi ce, malamai suka ce wannan dole mutum ya dauki kudi ya bada, domin shi kudi komai ana iya saya da shi. An gane ku, komai ana iya saya da shi. Amma waɗannan dabobi sai aga cewa akwai wata maslaha ta kan iya yiwuwa in an zo da su. Su waɗanda za a zo da su galibi ba sa bukatar su ga abinda suka fi bukata. Kenan anan sai a kalli maslahar jama'a dangane da zakka ta dabobi da kayan gona. Anan ana iya amsar kadara, amma zakka ta kuɗi ba maganar a amshi wata kadara, sai dai a amshi kuɗi gangariya. Wannan kuɗi za a iya sayan komai da shi abinda yake amfani ne ga maslaha da jama'a. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.